الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى لدك ولدن كنيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
cikin sallah ne magariba ko shi kuma kon ya bayyana kana sai asiri lokacin da ya tuna to cigaba zai yi da karatun sa ko baya da
ita bayan har mutun yayi ruku'u ko kuma kaga
kafin yayi
ruku'u wani misali sallar da ake bayyanar da karatu sai ka manta kai a guye kafin ka duka kai ruku'u sai ka tuna cewa baka bayyanar da karatu iya abinda za ka yi sai ka dawo ka bayyanar da wannan karatu kuma babu komai a kanka na sujada na'am to kasancewar shi aiki na alkhairi wannan dace ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa dan shi koda zuciyarka tana son aiki na alkhairi in Allah bai maka dace daga mukatar bayan da za a yi ka aikata dan haka idan Allah ya maka dace akan wani aiki na alkhairi to abinda ake bukata ka nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka ka dawwama akan wannan aiki wanda shi galibi dan adam musamman wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama domin kullun yana cikin daga da fama tsakanin shi da shaytani kai kana ja shi yana ja idan ka sa wani aikin alkhairi gaba to fama yake yaya za a yi ya hana ka wannan aiki wanda mun yi bayani wani lokaci duk aikin da dan adam zai aikata na alkhairi zai ja daga da shaytani a marhala uku marhala ta farko lokacin da zaka aikata wani aiki na alkhairi zai yi famar ya bata maka niyyarka in kai niyyar yi dan Allah shi sai ya yi famar ya jefa maka riya da jiyarwa a cikin aikin ka idan bai ci nasara a wannan mataki na farko sai ya dawo mataki na biyu mataki na biyu shine idan kana aikata aikin sai ya ringa kokarin raya maka cewa ka kawatar da wannan aiki naka domin jama'a su gane su yaba anan ma idan bai ci nasara ba sai ya zo mataki na uku shine bayan in ka gama aikin in wani aiki ne wanda kai na taimakon jama'a sai ya zo ya ringa jefa maka wasi wasin cewa ka gora musu domin ka gora musu ka lalata aikin ka to dan haka shi aiki na alkhairi in mutun ya fara ba a buƙatar mutun ya yanke iya abinda ake buƙata mutun ya dawwama yau da gobe kamar yanda hadisi ne sahihi Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu aikin da yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin duk wasu ayyuka aikin da mai aiki ya dawwama a kansa kai yau kai gobe kai jibi kai gata shi Allah yafi so maimakon a yau kai da yawa gobe ka kasari dan haka a wata riwaya yake cewa ahabbul a'mali ila Allah wa in qalla mafi soyuwar aiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine aikin da aka dawwama a kansa koda ya kankanta dan haka iya abinda mutum zai sai ya fi zuciyar shi na'am to wannan nasiha ta ka har mun ma ta hada da mu na cewa wai za ku hada a makaranta ba su dai ba su biyu ba amma a titi in kun hadu zaka daga ma mutum hannu shi bai gane ka ba kai mai yiwa ka gane shi amma shi bai san ka ba wannan ita al'amari na sanayya wannan shi al'amari ne wanda yake yau da gobe kuma al'amari ne wanda yake yana da wahala so da yawa wani sai in an zo ne za ka iya gane shi idan aka riga aka tashi ko a titi ko a hudu da shi wani da wuya za ka iya gane shi don haka shi kuma kamar misali al'amari na daga hannu da sallama wannan kuma al'amari ne wanda yake na daban domin shi in dan uwanka ne musulmi ko da ka ko baka san shi ba in dai ya maka sallama to haƙƙi ne na shi wajibi ne ka maida masa sallama amma anan kai in ka lura cewa bai gane ka ba to abin da ya kamata ka bashi sanarwa wuri kaza muke haduwa da kai lokaci kaza kenan a wannan lokaci zai iya gane kai ya fahimce ka kenan gobe insha Allah babu wata matsala tsakanin ka da shi in ka gaida shi ya san cewa wane ne ya gaida shi na'am to wannan mas'ala ta maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba misali wai ga janaba tattare da kai kuma ga lokacin juma'a yayi wankan juma'a za ka jimilce su da niyya ɗaya ka yi wanka guda wanda mun yi bayani cewa kowane ɗaya daga cikinsu zaune yake da gindin kansa kowanne wajibi ne wankan juma'a a magana mafi rinjaye matsayinsa wajibi ne ya wuce sunna saboda umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da wankan juma'a shine yake cewa idza ata ahadukumul juma'a falyaghtasil aw kama qala idan dayan ku zai je juma'a manzon Allah yace yayi wanka lafazin falyaghtasil fi'lul mudari ne maqrunun bilamil amr siga ce daga cikin su ya guduju dan haka da sauran dalilai waɗanda suke tabbatar da wankan juma'a wajibi ne dan haka a nan ba maganar kai wanka ɗaya da niyyar wanka biyu za ka yi wankan juma'a janaba da farko sannan ka yi wankan juma'a ko ka yi wankan juma'a da farko wankan janaba dai shi ne ya dace ka yi da farko in ka gama sannan kuma ka yi wankan juma'a an gane ko shi ne malamai suka ce misali mutum ne bacci ya ɗauke shi bai farka ba sai lokacin la'asar shin yanzu ya jimilce azzahur da la'asar yayi su da niyya ɗaya ba zai hada su bai yi da niyya ɗaya zai yi azzahur domin sallah ce wadda take wajiba wadda take zaune da gindin kanta idan ya gama sannan kuma ya tashi ya sallah ta la'asar to haka kamar mace lokacin da ga janaba ga wankan jinin al'ada ita ma wanka biyu za ta yi ba maganar wanka ɗaya haka kenan ga janaba ga wankan juma'a shi ma wanka biyu mutum zai yi ba wanka ɗaya ba
kamar rubuta mata ce ko kuwa akwai
idan aka ce sharif abinda ake nufi da sharif mai daraja ita kalima ta sharif an ciro ta ne daga ash-sharaf an gane ku idan aka ce al-ashraf waɗanda suke masu daraja kenan suwa ake nufi da al-ashraf wanda suka danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin sa waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama waɗannan su ne ake kiransu al-ashraf ma'ana waɗanda suke da danganta tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin ƴaƴan jikokin Husaini da ƴaƴan Hassan wanda al-Hassan da al-Husain ƴaƴa ne na Fatima to zuri'arsu wannan su ne ake kiransu al-ashraf amma maganar cewa wuta ba ta cin sharifi ko tana cin sa wannan al'amari ne wanda yake na yaba na'am to sai mun bincika darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala wato mun tsaya ƙarshen aya ta 77 wanda kafin ita da aya ta 76 Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari dangane da wata mummunar aniya da kafiran Makka suka kudirce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na haɗin gwiwa domin a kore shi a fitar da shi daga Makka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari game da muguwar aniyas da kuma irin sakamakon da zai biyo baya inda sun zartar da abin da suka yi niyya shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa in ka dula yastafizunaka min al-ardi Ubangiji ta'ala yace sun kusa su raurauta ka daga kasar Makka kadan ya rage wato sun kusa su raurauta ka daga kasar Makka lafazin yastafizunaka an ciro shi ne daga al-istifzaz idan aka ce al-istifzaz shine ka raurauta abu ka jijjiga shi ka hana shi tsayuwa ka hana shi zama ka tada masa hankali shine anan Ubangiji ta'ala yace wa in kadu wato sun kusa la yastafizunaka min al-ardi wato su raurauta ka daga kasar Makka li yukhrijuka minha dan su fitar da kai daga cikinta Ubangiji ta'ala yace wa idhan inda ku sun fitar da kai daga birnin Makka la yalbasuna khilafaka illa qalila Ubangiji ta'ala yace bayan fitarka ba za su ci gaba da zama a Makka face zamani wanda yake dan kadan an gane ko zamani dan kadan shine za su ci gaba da zama a Makka inda sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda kasancewar galibi sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala duk lokacin da jama'a suka yi haɗin gwiwa suka kori manzo daga cikin manzanninsa daga gari to babu abin da zai biyo baya face azabar Allah wanda za ta gama da su baki daya to su kwa mutanen Makka waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni manzon Allah ya yi addu'ar cewa kada Allah ya halaka al'ummarsa da irin azabar da ya halakar da al'ummun da suka gabata kamar yadda mutanen annabi Nuhu Ubangiji ta'ala ya halakar da su da ruwan dufa ruwa wanda yake mai yawa kamar yadda Adawa mutanen annabi Hud Ubangiji ta'ala ya halakar da su da wata iska kamar yadda Samudawa mutanen annabi Salih Ubangiji ta'ala ya halaka su da wata tsawa ta mala'ika kamar yadda mutanen annabi Lut Ubangiji ta'ala ya kisife kasa da su ma'ana aka juyar da kasar aka musu juyin waina sannan aka musu ruwan duwatsu to dan haka kasancewar wannan niyya da suka yi ta fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bata aliyarsu amma a ƙarshe sun haɗu a darun nadwa game da cewa yaya za a yi da al'amarin Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in domin a wajensu kura ta kai bango aka hadu aka yi shawara me ya dace a yi da shi. Farko aka ba da shawarar cewa a sanya shi kurkuku, kasu wanda yake na rai da rai har mutuwa ta cin masa. Shaidani ya ce, in har kuka yi haka kun yi banza, domin ku kuna ganin kun like shi, to al'amarinsa zai bayyana. To yaya za a yi? Suka ce a fitar da shi daga garin Makka a kore shi. Shaidani ya ce, idan kuka yi haka ma kun yi banza, domin idan kuka kore shi inda ya je, idan ya samu mabiya, ku ne farkon waɗanda zai yaƙa. Shawara ta ƙarshe wadda aka tabbata a kanta shi ne, za a haɗa samari matasa daga cikin ƙabilu waɗanda suke na Qurayshawa, ma'ana gida-gida. A kowane gida sai a zaɓo saurayi wanda yake mashi ƙarfi, a ba shi takobi ce da jini na wuce, su ɗan saurara idan dare ya raba, lokacin da yake bacci a kan shimfiɗarsa, su hauro gidansa su yi masa sara ɗaya. Idan suka masa sara ɗaya kenan, jinin shi zai watsu a cikin waɗannan ƙabilu gaba ɗaya. Kenan bayan da za a yi dangin shi Banu Hashim su iya yakar waɗannan ƙabilu gaba ɗaya, dole za su yarda su amince da diyya ta ɗan uwansu. To akan wannan shawara aka yi, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya turo masa saƙon, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ubangiji ta'ala ya turo masa saƙon cewa, kwana a Makka yau ba naka bane, maza a bar birnin Makka. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama da izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi hijira zuwa birnin Madina. Komawarsa Madina ke da wuya a shekara ta farko, Allah ya kaddara yakin Badar. Da Allah ya kaddara yakin Badar, wato duk waɗanda suke jigajigan kafirai masu hana ruwa gudu a Badar aka girbe su. Kaga wannan ya nuna cewa, wa idhal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Ubangiji ta'ala ya ce, inda ku sun fitar da kai, to ba za su ci gaba da zama a birnin Makka face zamani wanda yake dan kadan. Don haka a nan Allah ya nuna mana a ƙarshe ma da suka fitar da shi, suka masa sababin fita, to gaya al'amarin da ya biyo baya, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karkabe su. Shine ya ce, sunnata man qada arsalna qablaka min rusulina. Ubangiji ta'ala ya ce, sunnata man qada arsalna qablaka min rusulina. A nan kenan an shahi kafun, wanda harafi ne daga cikin hurufin jar, kenan ka sunnatina. An gane ko? Abinda muka aikata da su kenan kamar sunnar mu ce da al'adar mu game da wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzannin mu. Duk wani manzo idan jama'arsa suka ƙaryatar da shi, suka fitar da shi, to ba abin da ke biyo baya face azaba. Ubangiji ta'ala ya ce, wala tajidu li sunnatina tahwila. Ba za ka samu wani canji wato ga sunnar mu da al'adar mu. Duk manzon da muka turo in dai an ƙaryata shi, an fitar da shi, to abin da zai biyo baya ita ce azaba. Dan haka a nan da suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kore shi daga birnin Makka, su waɗanda suka kulla makircin ta ƙare a kansu gaba ɗaya. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kaddara fitarsu zuwa yakin Badar, kuma babu wanda ya dawo daga cikinsu, su waɗanda suke masu hana ruwa gudu. Yau za mu tashi kenan aya ta gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Wato Ubangiji ta'ala ke faɗa, aqimis salata li duluki shams, Ubangiji ta'ala ya ce ka tsaye da sallah liduluki shams, wato bayan gushewar rana. Allahu anan na liduluki shams, ai ba'a da duluki shams, an gane ko? Lam anan kenan bi ma'ana ba'da. Shine yace aqimis salata, Ubangiji ta'ala yace ka tsaye da sallah liduluki shams, wato bayan karkatar rana. Shine kenan ka tsaye da sallah ta azzabar da sallah ta la'asar, domin sallar azzabar da sallar la'asar lokacin su baya shiga sai idan rana ta karkata. Farko dai idan rana ta gushe lokaci ne na sallar azzahar, har a kai lokacin da inuwa ta mutum za ta kai kwatankwacin tsawonsa. Idan ta kai tsawonka, daga nan farkon lokaci ne wanda yake na sallar la'asar, sai an kai lokacin da inuwar mutum za ta linka shi su, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama washegarin miraji Jibrilu alaihi salam ya sauka ya jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya nuna masa lokacin sallah farko da karshen sa. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce masa aqimis salata liduluki shams, wato ka tsaye da sallah ta azzahar da la'asar liduluki shams kenan bayan gushewar rana. Sai ya ce ila gasaqil layli, wato har zuwa kenan ruhuwar duhu wanda yake na dare. Idan dare yayi kenan ka sallaci magariba da isha, domin magariba da isha salloli ne waɗanda suke na dare. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa Qur'an al-fajr, wato ka sallaci sallar asuba, an gane ko? Anan sallar asu sallace Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace ta da sunan al-Qur'an. Me yasa? Saboda sallah ba ta inganta sai da karatun al-Qur'ani ga wanda ya iya, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la salata, yake cewa la salata illa bi ummil Qur'an. Manzo Allah ya ce babu sallah ingantacciya sai da Fatiha. To shine yake cewa wa Qur'an la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, a wata riwaya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab wa Qur'an al-fajr. Ubangiji ta'ala ya ce ka sallaci sallah ta al-fajr, ma'ana ita ce sallar asuba. Inna Qur'an al-fajr, lalle ita sallar asuba. Ubangiji ta'ala ya ce kana mashhuda, wato ta zamanto abin halarta ne na mala'iku, domin mala'iku na dare da mala'iku waɗanda suke na yini suna hadewa a lokacin sallar asuba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihul Bukhari, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa tafudulu salatul jam'i ala salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a. Manzon Allah yake cewa sallah ta jama'a na fifitar sallar mutum shi kadai, wato da yanki 25 na lada. Sai ya ce wa tajtami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahari fi salatil fajr, mala'ikun dare da mala'ikun yini suna haduwa a lokacin sallar asuba. An gane ko? Mala'ikun da suka dauki wato ci gaba da kula da ayyuka na bayi daga sallah ta la'asar kenan, waɗannan mala'iku sai idan lokacin asuba yayi kenan wasu mala'iku za su zo su canje su, kenan waɗanda za su canje su mala'ikun yini da su da waɗanda suka kwana za su haɗe a wannan lokaci, kamar yadda kuma a lokacin la'asar ma sukan haɗe. Shine anan manzo Allah yake cewa wa tajtami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahari fi salatil fajr, mala'ikun da suka kwana suna kiwon bayi da waɗanda za su wuni suna kiwon su sukan haɗe a lokacin sallah ta asuba. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai yake faɗa yake cewa ikra'u in shi'tum, in har kun so ku gane haka yace ku karanta fadar Allah subhanahu wata'ala, inna qur'ana al-fajr kana mashhuda, lalle sallar asuba wato ta kasance abin hadarta ce ta mala'ikun Allah subhanahu wata'ala. Dan haka a takeice ita wannan aya ita ce ayar da malamai suka ce ayar da ta yi bayani game da waɗannan lokattan salloli guda biyar. Domin a nan farko Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa ya ake mai salati li duluki shams, ka tsaye da sallah bayan gushewar rana. Malamai suka ce a nan abinda ake nihi sallar azhar da sallah ta al'asar. Sai ya ce ila ga sakin layl, kenan har izuwa lokacin da dare zai ruhu. Kenan sallar azhar da sallar al'asar lokacin su baya fita sai idan rana ta fada. Kenan tun daga gushewar rana wannan farkon lokaci ne na azhar. Idan wato lokacin al'asar ya shigo, da azhar da al'asar suna tarayyar lokaci, lokacin su baya fita sai idan rana ta fada, sannan suke zaman tuwa rabuwa. To idan dare ya fada kuma sai ne kenan sallan magariba da isha, shine yace ila ga sakin layl. Kenan idan dare ya ruhu algasar, wato shine kenan duhun dare. Ubangiji ta'ala yace kenan ka sallaci sallah ta magariba da isha, wanda magariba da isha suna tarayyar lokaci, lokacin su baya fita sai idan alfajir ya keto. Sai yace wa qur'an alfajir, an gane ko lafazin qur'an anan ma'ruf ne ala sala, ai aqim qur'an alfajir, ai aqim salat alfajir, ka tsaye da sallar asuba kenan idan alfajir ya keto. Inna qur'an alfajr kana mashhuda, Ubangiji ta'ala yace lalle sallar asuba wato ta zamanto lokaci ne wanda yake da halartar mala'iku, domin mala'ikun dare da mala'ikun yini wato suna sukan hade a wannan lokaci. Sai yace wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak, Ubangiji ta'ala yace a cikin dare wato fatahajjad bihi, ka tsaya ka yi sallah bihi da alqur'ani nafilatan laka, wannan dadin lada ne gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da cewa wasu malamai sun dauki ma'anar lafazin nafilatan anan ai faridatan laka, cewa farilla ce akan ka shi wai qiyamul layli, farilla ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda a farko dai qiyamul layl Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya wajabta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da mabiyansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Daga baya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya saukaka ma mumminai, kamar yadda yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara. Wannan aya malamai suka ce ita take bayani game da cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shafi wajabcin qiyamul layl, wanda a farko an wajabta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa. Wasu malamai suka ce al'ummarsa su ne aka shafi ma wajabcin, kenan sai ya zama sunna mustahabba, amma shi suka ce har yau salatul layl wato wajibi ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk da cewa al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa yayi bayani mai gamsarwa a magana mafi rinjaye, qiyamul layl ba wajibi bace akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma sunna ce mustahabba, domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa khamsu salawatin faradahunna Allahu ala al-ibadi, wato sallah lokaci biyar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya farlanta su ne ga bayi. Kaga kenan sallah lokaci biyar su kadai ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya farlanta ma bayinsa. Haka kuma a cikin hadisi na Mi'raj Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa kunna khamsun wa hunna khamsun la yubaddalu alqawlu ladai, Ubangiji ta'ala yace ce ka an saukaka an dawo da ita biyar, amma biyar kin a wajena a matsayin 50 take, ba a canza fada a wajena. To dan haka wannan babu bambanci tsakanin shi da al'ummarsa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi da al'ummarsa ya farlanta mana sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare. An gane ku? Don haka hadisin Aisha Allah ya kara masa yadda, wanda wasu malamai suke kafa hujja da shi akan cewa qiyamul layli farilla ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da yake cewa salatul hunna alayya faridatu, wato abubuwa guda uku manzon Allah yace farilla ne a kaina, sai yace wa hunna sunnatul lakum, amma ku ku sunna ne gare ku. Farko sai yace alwitr, abu na biyu sai yace as-siwa, na uku sai yace qiyamul layl. To wannan hadisi bai inganta ba, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayi shine Musa ibn Abdurrahman as-Sanani. Malaman hadisi sun fallasa shi suka ce makaryaci ne. Wannan hadisi bai inganta ba, inda ya inganta zai nuna cewa qiyamul layl wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wajibi ne, farilla ne akan shi, amma banda al'ummarsa. To shi ne anan Ubangiji ta'ala ya ce wa minal layli, wato daga cikin dare. An gane ko? Ba ana nihi dare ba gaba ɗayansa. Ubangiji ta'ala ya ce fatahajjad bihi, wato ka tsaya da alqur'ani kai sallah. Lafazin fatahajjad wato an ciro shi ne daga at-tahajjud. Idan aka ce at-tahajjud shi ne yin sallah bayan tashi daga bacci, domin in aka ce al-hujud wato shi ne bacci. An gane ko? Kenan in aka ce tahajjada kenan yayi sallah bayan ya falka daga bacci. Dan haka ita wannan sallah ta cikin Ramadan ake kiranta tahajjud. Me yasa? Saboda magabata sai sun yi bacci, sun tashi, sannan suke haduwa su yi. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce masa wa minal layli, daga cikin dare, wato fatahajjadihi, wato kayi sallah da wannan alqur'ani kenan bayan ka falka daga bacci. Wanda daman fiyayyen lokaci game da tsayawa mutum ya yi qiyamul layl shi ne bayan mutum ya yi bacci ya farka, musamman kuma kashi ɗaya daga cikin ukun dare, kashi wanda yake na ƙarshe. Kamar yadda wannan lokaci shi ne fiyayyen lokaci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Don haka duk nafilfilin da mutum zai yi, in ya tabbata zai farka kafin ketowa alfijir, to abinda ake bukata ya dan jinkirta a ƙarshen dare ya yi nafilfilinsa. In ya tabbata ba zai farka ba, to abinda za a yi a nan kada ya kwanta face sai ya gabatar da nafilfilinsa da wutirinsa. Shi ne sai ya ce nafila tallaka, wato wannan ƙarin lada ne gare ka, ma'ana nafila tallaka wannan daɗi ne gare ka. To don haka suka ɗauki nafila tallaka cewa wannan ƙari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan bayan al'umma Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar, shi sai aka ƙara masa cewa tahajjud wajibi ne gare shi. Don haka shi al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan majaz ne la haƙiƙa, ba yanda za a yi a ce wannan nafila tallaka a ce farida tallaka. Don haka anan malamai suka ce to in an ce menene ma'anar da aka keɓance shi aka ce nafila tallaka. An gane ko? Alhali duk wata sallah ta nafila wato ƙarin lada ne a haƙƙin dukkan jama'a ta musulmi. Bayan ka tsare abinda Allah ya farlanta maka duk nafilar da za ka zo da ita, to wannan ƙarin lada ne da ƙara samun kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Menene hikima a nan da aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce nafila tallaka? Malamai suka ce hikima a nan kasancewar dukkan wani mumini da zai yi nafilfili, nafilfilin nan za su zame masa kankarar zunubansa. An gane ku? Domin duk ayyuka na nafila da muke yi, waɗannan suna kankare mana dukkan wasu zunubai tsakaninmu da Ubangijinmu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya yi jinkiri. Domin Ubangiji ta'ala yana cewa liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. To shi dukkan abin da ya gabata da abin da ya yi jinkiri duka an gafarta masa. Don haka shi kenan duk nafilar da zai yi wannan ƙarin lada ne da ƙarin kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sabani kenan ga mu wanda in mun yi zai kankare mana dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na zunubai tsakaninmu da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. Don haka wato Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda hadisi yake cikin sahihai, shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai yana tsayuwa a cikin dare game da yin salloli sai da yake dugadugansa suna kumbura diddigensa saboda tsawon tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin salloli waɗanda suke da dare sai dugadugansa suke kumbura. Sahabbai suka tausaya masa suke ce masa a tatakallafu hadha wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar, yanzu ka ringa dora ma kanka irin wannan ibada mai wahala bayan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubin ka da abin da ya jinkiri. Manzon Allah sai ya ce afala akunu abdan shakura, shi yanzu bazan zaman tubawa mai matukar godiya ga ubangijinsa, ai ni'imar ubangiji na a kaina ni'ima ce mai girma, ba wanda Allah ya masa wata ni'ima sama da ni'imar da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan haka kenan shi yafi zama wajibi akan shi ya gode ma ubangiji subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya masa, domin Allah ya tankadi ya raurayi ya fifita shi akan dukkan halittunsa. Haka ita ma Aisha take ce masa ya rasulullahi ka dan sauƙaƙa ma kanka, Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya yi jinkiri. Manzon Allah sai ya faɗa mata wannan kalima ya ce afala akunu abdan shakura, a wata riwaya har sai da ya kai dugadugan shi suna falfashewa su kumbura su fashe. To dan haka a nan abin da ake nuna mana bawa, idan Allah ya jaddada maka ni'ima abin da ake bukata ka zage a wajen ba da godiyar wannan ni'ima ga ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayin da Allah ya kai shi da duk alƙawarin da Allah ya masa ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkiri, amma manzon Allah baya sako-sako a wajen tsayawa a cikin dare game da salloli domin ƙara neman kusaci ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Dan haka Aisha Allah ya ƙara mata yadda a cikin hadisi sahihi take cewa wato da ake mata tambaya kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan, aka ce mata yaya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take a cikin wata na ramadan. Aisha sai take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'a, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a Ramadan ba ko wani wata na daban manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11. Yusalli arba'an, tace a farko yakan yi sallah raka'a 4, tace fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, karka tambaya game da kyawunsu da tsawonsu, ma'ana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rera karatu, idan yayi ruku'u ruku'u cikakke, idan yayi sujada sujada cikakka. Akwai riwaya da ta tabbatar da cewa in yayi sujada zai tsawaita a cikin sujada gwalgwadon yanda mutum zai karanta aya 50. Sannan Aisha ta ce fumma yusalli arba'an, sannan sai ya koma sallatar raka'a 4, ta ce fala tas'al an husnihinna wa qulihinna, su ma karka tambaya game da kyawunsu da tsawonsu. Thumma yusalli salatan, sannan sai ya sallaci raka'a 3 wanda su ne wutirinsa. Aisha take cewa sai nace da shi ya Rasulullah a tanamu qabla an tutir, shin kana yin bacci kafin ka yi wuturi? Fa qala, sai ya ce ya Aisha inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi, ki san da cewa idanuna wato suna yin bacci, amma in idanuna sun yi bacci yace zuciyata ba ta bacci a falke take, ta san komai duk abin da yake gudana. Wannan abu ne wanda Allah yake bance shi da shi, shi in idanunsa sun yi bacci to zuciyar shi a falke take. Dan haka wata rana jama'a ta malaiku sun zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance, sai Jonas ya faɗa ga Jonas iska ce wannan dan uwan naku, wato yana da misali ku buga masa misali. Su wasu malaikun sai suka ce to ai bacci yake, wani misali za mu sa masa? Ya suka ce a idanunsa su ne suke bacci, amma zuciyar shi a falke take, ya san duk abin da za ku faɗa. A lokacin nan suka buga masa misali, suka ce misalinsa kamar misalin mutum ne ya gina gida, da ya gina gida ya shirya kayan walima komai ya haɗa, sannan sai ya tura ɗan aike ya je ya gayyato jama'a su zo su karɓa wannan gayyata. duk wanda ya karba wannan gayyata idan yazo zai shiga cikin wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya. Wanda bai karba wannan gayyata ba ba zai shiga cikin gida balantana ya ci abincin da aka shirya. Shi ne suka ce anan wato menene gidan? Gidan ita ce aljanna. Wane ne ya gina aljanna ya shirya kayan ni'ima a ciki? Shi ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wane ne dan gayyar da aka aika? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk wanda ya amsa masa zai shiga wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya. Duk wanda bai amsa masa ba ba zai shiga wannan gida kuma ba zai ci abincin da aka shirya. A takaice shi wannan hadisi kenan yana nuna mana irin wato tsayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin dare. Aisha take cewa ba a Ramadan ba ko a wani wata na daban manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11. Tare da cewa akwai hadisi wanda Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin Sahihu Muslim wanda yake cewa la armu qanna salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-laila yace a wannan dare yace sai nayi dakon sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ga yaya yake sallah kuma raka'a nawa yake. Wato shine Zaid sai yake cewa fatawassaltu atabatahu yace dangarmar ɗakin sa sai nazo na tada kai da ita in ga dai yaya yake sallah. Zaid yake cewa da dare raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi fa qama fa salla raka'atayn khafifatayn. Manzon Allah ya tashi yayi raka'a biyu waɗanda suke masu sauki ba masu tsawo ba. Kuma sallar raka'ati ne fawilata ne sannan sai yi raka'a biyu waɗanda suke masu tsawo in an hada nawa kenan? Hudu. Kuma sallar raka'ati ne dunan latini qablahuma sannan sai ya sallaci raka'a biyu amma ba su kai kenan waɗannan biyun da suke gaban su kenan in an hada shidda. Sannan zai ce kuma sallar raka'ati ne dunan latini qablahuma sannan sai ya koma yin biyu waɗanda ba su kai ba biyun da suke biyar su kenan in an hada takwas. Kuma sallar raka'atayn dunan latayn qablahuma sannan sai ya kara sallatin raka'a biyu su ma ba su kai ba kenan waɗannan biyu waɗanda suke da cikon takwas ɗin in an hada goma. Yace kuma sallar raka'atayn dunan latayn qablahuma sannan sai ya kara yin biyu waɗanda ba su kai ba kenan biyu waɗanda suke gabanin su in an hada 12. Yace kuma autara sannan manzon Allah yayi wutri idan an jumulce nawa kenan raka'a 10. Don haka kenan gayar abinda aka rawaito abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi a cikin dare raka'a 13 amma kamar yanda wacce riwaya ta Aisha tace ko ba a Ramadan ba ko a wani wata manzon Allah baya dadawa akan raka'a 13 wannan 11. To don haka malamai sun yi bayanin cewa abinda yafi dacewa mutun ya takaita akan adadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a kowace dare raka'a 11. A 11 nan kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce. Idan kai sallama 4 sai ka kawo raka'a 3 gaba daya ba za ka zauna ba sai a ƙarshen ta 3. Wannan 3 da kai gaba daya shine wutrin. Idan kai raka'a ta 2 ba zama ba za ka yi mekewa za ka yi. Sai ka kawo ta 3 a ƙarshen ta 3 kenan za ka zauna wannan 3 gaba daya sune wutrin. Ko kuma kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce in kai sallama 5 sai ka kawo raka'a da yake nan ita ce wutrin. Amma kamar yanda yake cikin wannan hadisi na Aisha ta nuna cewa kenan in yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce kenan wannan hudu shine tazjimulce a farko yayi hudu amma hudun kar mu fahimci cewa gaba ɗaya sai a ƙarshen ta hudun yake zama domin ya ce mana salatul layli masna masna in yayi biyu yake salamcewa in yayi biyu ya salamce kenan in yayi sallama 4 sai ya tashi ya kawo 3 gaba daya. To shi ne anan kenan Ubangiji ta'ala ya ce wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak wato daga cikin dare Ubangiji ta'ala ya ce fatahajjad bihi ma'ana ka yi sallah da alqur'ani kenan bayan falkawarka daga bacci nafilatan laka. Ubangiji ta'ala ya ce wannan ƙari ne gare ka. An gane ko? Nafilatan laka kenan kari ne na lada gare ka zuwa ga Ubangijinka Subhanahu wa ta'ala. Sai ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas Ubangijinka zai tsaida ka matsayi wanda yake abin yabo a gobe kiyama. al-maqamul mahmud shine maqamush shafa'a al-ukhra matsayi wanda yake na babban ceto wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala zai tsira shi a ranar kiyama wanda dukkan al'ummarsa ko mu ce dukkan al'ummu na farko da na ƙarshe gaba daya sai sun jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa sai yaye bishi shine yace asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ubangijinka ya maka alƙawarin zai tsida ka maqamin matsayi mahmudan wanda yake abin yabo shine kenan matsayi wanda yake na ceto domin hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim riwaya ta abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul idan kun ji ladani na kiran sallah manzon Allah yace ku faɗi kwatancin abin da yake faɗa idan kun gama kwaikwayon sa manzon Allah yace kuma sallu alayya sannan ku mun salati sai yace fa innahu man salla alayya domin duk wanda ya mun fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya mun salati daya yace sallallahu alaihi biha ashara a dayan nan da ya yi ubangiji subhanahu wata'ala zai masa salati goma sai yace thumma sallallahu alaihi alwasila sannan ku roƙa mun alwasila me ake nihi da wasila sai manzo Allah yace fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne daya daya a gidan aljanna la yanbaghi an takuna illa li abdin min ibadillah manzo Allah yace wannan matsayi kwa bai dace ba sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah shi kadai ne Allah ya tana dama wannan mazauni yace wa arju an akuna ana huwa manzo Allah yace ina fata ina kauna na kasance ni ne zan dace da wannan mazauni yace fa man sa'ala li alwasila halat alaihi shafa'a duk wanda ya roƙa mun wannan mazauni wannan matsayi yace to ceto na kuma ya cancanta gare shi zan cece shi a ranar kiyama an gane ko dan haka kuma manzo Allah sai ya karantar da mu wannan wasila haka kawai zamu yi yanda zamu ce ya Allah ka ba manzo Allah wasila sai da ya koya mana yanda zamu yi to tsammanin ka anan fa shi yace mu roƙa masa wannan wasila haka kuma salati zai kyale mu sai da ya nuna mana ga irin salatin da zamu masa ita ma wannan roƙa masa wasila sai ya nuna mana ga yanda zamu masa kamar yanda hadisi ne sahihi riwaya ta Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man qala hina yasma'u nida'a duk mutumin da ya faɗa a lokacin da yaji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta idan yayin wannan addu'a manzo Allah yace hallatu lahu shafa'ati yawm al-qiyama ceto na ya cancanta gare shi a ranar kiyama to dan haka wannan duka abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda matsayi ne wanda yake na yabo wanda kuma anan ya zai haƙƙi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu roƙa masa cewa ubangiji subhanahu wataala ya datar da shi da wannan matsayi tare da cewa tuntuna Allah ya kaddara wannan matsayi matsayi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dan a karantar da mu koda ka san abu naka ne to karka nuna cewa naka ne kai fatan taimako da agaji na ubangiji subhanahu wataala akan ka dace da shi shine anan manzo Allah ya sanya mu cewa mu roƙa masa wannan matsayi ba dan komai ba mu ma dan mu dace da gidan aljanna gobe kiyama domin duk wanda ya roƙa masa wannan matsayi to zai shiga karkashin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan matsayi wanda al'umma gaba ɗaya za su jinjina masa kamar yanda hadisi ne sahihi riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuhbasul mu'minuna yawmal qiyama hatta yahtamu bi zalik za a tsayar da bayi a ranar kiyama mu'minai gaba ɗaya da kafirai za a tsaye da kowa a ranar kiyama tsayuwa ta yi tsayuwa kowa ya hada jibi jama'a su damu damuwa wadda take mai girma a lokacin nan mu'minai sai su ce da mun je mun nemi ceto a wajen ubangijinmu ya hutar da mu game da wannan tsayuwa ai da yayi kyau a lokacin nan sai a bada shawara cewa to mu je wajen baban mu Adam alaihi salam. A lokacin nan jama'a sai su tafi wajen annabi Adam alaihi salam, idan sun isa wajen sa sai su ce ya Adam anta abun nas, kai kai ne baban mutane gaba daya, khalaqakallahu biyadi, ubangijinka ya halicce ka da hannunsa, wa askalaka jannatahu, kuma ya zaunar da kai aljannarsa, wa asjada laka malaikatahu, ya sanya malaikunsa suka duka suka maka sujada, wa allamaka asma'a kulli shay, ya sanar da kai sunayen dukkan wasu abubuwa. Sai su ce ishfa'alana inda rabbika hatta yurihana min makanina hadha, roƙa mana ceto a wajen ubangijinmu, nema mana alhurma ubangijinmu ya hutatar da mu game da wannan tsayuwa, kowa ya san makomar shi. Adam sai ya ce lastu hunaku, ina ni ina irin wannan neman alhurma. Adam a lokacin nan sai ya bada labari game da kuskuren da ya yi, shi ne cin itaciyar ubangijin sa ya hana shi ya ci. Sai ya ce amma ku wuce wajen annabi Nuhu alaihi salam, me yiwuwa ko shi zai iya. Idan aka je wajen annabi Nuhu alaihi salam, aka jinjina masa, aka nuna masa shi ne farkon manzanni wanda Allah ya turo, annabi Nuhu shi ma sai ya nuna kasawar shi da gajiyawarsa. Sai ya ce amma ku wuce wajen annabi Ibrahim alaihi salam. Idan aka je wajen Ibrahim alaihi salam, aka jinjina masa, shi ma sai ya nuna gajiyawarsa da kasawarsa. Ya ce ku wuce wajen annabi Musa, domin shi ne Allah ya yi zance da shi. Idan aka je wajen annabi Musa, za a jinjina masa, a nuna matsayin da Allah ya kai shi. Allah ya ba shi kyautar littafi na At-Taura, sannan Allah ya kusantar da shi, wato domin ganawa da shi, kuma Allah ya yi zance da shi. Annabi Musa shi ma ya ba da iya uzurinsa, ya nuna cewa ba zai iya ba. Amma ku wuce wajen annabi Isa. Idan an je wajen annabi Isa alaihi salam, shi ma aka ziga shi, aka nuna masa matsayinsa cewa Abdullahi ne wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min. A lokacin nan shi ma ya nuna kasawa da gashiyawa, sai ya ce ku wuce wajen, wato biyayyen halitta shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa da abin da ya jinkiri. Manzon Allah ya ce ana isowa gare ni sai in je in nemi izini na Ubangiji na game da gidan da ya tada dama bayan sa mu'minai, ita ce aljanna. Maza Allah ya ce inna isa, a wannan lokaci sai in fadi kalkashin al'arshi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ina mai sujada, sai in fadi ina mai sujada. Maza Allah ya ce Ubangiji na sai ya kyale ni iyayen da ya so, sannan sai ya ce da ni dago kanka, roki duk abinda kake so a baka, nemi ceton duk wanda kake bukata, za a karbi cetonka. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai na daga kaina in kyautata yabo ga Ubangiji na. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya kayyade mun, sai a ce je ka dau adadi kaza daga cikin al'ummarka ka shigar da su aljanna. Maza Allah ya je ya ware wani adadi kaso daga cikin al'ummarsa, Allah ya sanya mu a cikin su, sannan kuma sai ya sake dawowa ya kara faduwa gaban Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Allah ya lakanta masa yabon da bai taba lakanta ma wani daga cikin bayinsa. Idan yayi yabon, yayi yabon, yayi yabon, sai a ce ya daga kanshi, ya roki duk abin da yake bukata a bashi, ya nemi ceton duk wanda yake so a karbi cetonsa. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya kara yanke masa wani adadi, a ce ka je ka kwasa daga cikin al'ummarka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya maimaita su uku. To kamar yanda yake cikin wata riwaya, idan ya je ya fada a kalkashin al'arshi ya yabo Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai ce masa daga kanka, roki duk abin da kake bukata a baka, nemi ceton duk wanda kake so, za a karbi cetonka. Sai ya ce al'ummata ya Ubangiji na, al'ummata ya Ubangiji na. A wannan lokaci ne Ubangiji ta'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa, kamar yanda yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. A lokacin nan za a dora mizani a auna ayyukan bayi, yan aljanna su yi wajen dama, Allah ya sanya mu a cikin su, yan mutu su yi wajen hagu. To wannan shine matsayin da kowa sai ya jinjina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin shi kadai ya isa ya buga gaba ya je wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya nema ma al'umma ceto na a yanke hukunci, kowa ya san matsayinsa. To wannan matsayi shine ake kira da al-maqamul mahmud, kuma shine ake kira da ash-shafa'atul uzma, shine Allah ya masa alƙawari cewa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, tabbas ubangijinka zai tsida ka matsayi wanda yake abin yabo, shine muke roka masa kenan. Wa ba asu maqaman mahmudan allazi wa'atta, ya Allah ka tsida shi matsayi wanda yake abin yabo wanda ka masa alkawari a ranar kiyama kenan, shine matsayi wanda yake na ceto. Sai ya ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiq, yace ya ubangiji na ka shigar da ni wato shiga wadda take ta gaskiya. Wa akhrijni mukhraja sidiq, ya Allah ka fitar da ni fita wadda take ta gaskiya. Me yake nihi anan? Kamar yadda malamai suka fassara, wato shiga Madina kenan, mudkhala sidiq kenan shigar shi Madina. Shine yace wa qur rabbi, ce ya ubangiji na adkhilni mudkhala sidiq, wato ka shigar da ni shiga wadda take ta gaskiya. An gane ko? Sai yace wa akhrijni mukhraja sidiq, kuma ka fitar da ni kenan fita ta gaskiya kenan daga birnin Makka. Shine malamai suka ce anan ka sanya Madina ta zamanto sababi ne wanda yake na samun cin nasara da daukaka, wato da isar da wannan sako. Haka ko Allah ya zartar masa da wannan alƙawari, yana zuwa Madina ya samu magoya baya. Sannan fita wadda take ta gaskiya shine kada ya waiwaya zuwa Makka ya ringa begen, wato komawa zuwa gare ta. Duk da cewa kuma Allah ya cika masa alƙawarin sa na cewa fita wadda take ta gaskiya, domin a shekara ta 8 Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dawo da shi birnin Makka, kuma ya ci Makka da yaki. Shine anan kenan yace wa qur rabbi, ce ya Ubangiji na adkhilni mudkhala sidiq, ka shigar da ni shiga wadda take ta gaskiya. Mudkhala bi ma'ana idkhal, shiga wadda take ta gaskiya. Wa akhrijni mukhraja sidiq, ya Ubangiji na ka fitar da ni fita wadda take ta gaskiya. Sai yake cewa waj'alni, ya Ubangiji na ka sanya mu milladunka daga wajenka sultana, wato wata hujja nasira wadda take mai taimaka mun akan isar da sakonka. Shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bashi mabiya, ya bashi karfin hujja. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dura shi akan duk wani wanda yake gaba da shi. Wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, kuma Allah ya karba masa. Sai ya ce wa qul jaa al-haqq, Ubangiji Ta'ala ya ce ce da su jaa al-haqq, wato gaskiya ta zo, ko kuma jaa al-haqq, wato gaskiya ta tabbata. Wa zahaqa al-batil, wato ƙarya ta gushe. Innal batila, Ubangiji Ta'ala ya ce lalle ita ƙarya daman dabi'arta da al'adarta, kana zahuka, ta kasance mai gushewa ce. Ko mun jimawar gaskiya to za ta gushe, dole gaskiya wannan, ko mun jimawar ƙarya kenan za ta gushe, gaskiya ita za ta haukanta. Dama Allah ya faɗa bal naqdhifu bil haqqi alal batili fayadmuhu fa idha huwa zahir. To wannan kasancewar wannan aya, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka da yaki, a gehin Ka'aba akwai gumaka 360. Kamar yanda Abdullahi dan Mas'udi yace manzon Allah sai ya hadu yana zunguran su da wani icce a hannunsa, yana cewa jaa al-haqq wa zahaqa al-batil, gaskiya ta zo ƙarya ta gushe. An gane ku? Jaa al-haqq wa zahaqa al-batil. A wata kuma yana cewa jaa al-haqq wa ma yughdi al-batil wa ma yu'id. To a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kakkabe waɗannan gumaka 360 daga cikin masallacin Harami a lokacin da ya samu galaba akan birnin Makka. Wannan yana nuna mana in dai ka tabbata akan gaskiya kake, to ka dau hakuri, lokaci na zuwa kenan. In ma ƙarya tana faɗa a ji a yau, to akwai lokacin da gaskiya za ta danne ta. Wannan alƙawari ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ita ƙarya duk inda take tamkar kunfa ce. Yanzu da ka kada sabulu, kunfa za ta tashi tana turo ko, amma zuwa jimawa za ka ga gaba ɗaya ta baje, kamar ma babu ita a ɗazu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fa hatama as-sayl zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari tiga ahliyatin aw mata'in zabadun mislu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yanqusu bil-ardh. Wannan misali ne Allah yake sanyawa tsakankanin gaskiya da ƙarya. gaskiya ita take tabbata, ƙarya ita koda ta ɗaukaka to za ta gushe sa mata lokaci. To shine a nan Ubangiji ta'ala ya ce wa ƙul ce da su ja al-haqqu, wato gaskiya ta zo. Me ake ne da gaskiya? Shine musulunci. Wa zahaqa al-batil, wato ƙarya ta gushe. Me ake ne da ƙarya? A nan shine shirka. Sai ya ce innal batila, wato lalle ita ƙarya, kana zahuka, Ubangiji ta'ala ya ce ta kasance mai gushewa ce. Sai ya ce wa nunazzilu min al-qur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce muna saukarwa wato na al-qur'ani, ma huwa shifa'un, abinda waraka ne game da dukkan wasu cututtuka waɗanda suke a ma'anance, wa rahmatun, kuma jin kai ne lil mu'minina, ga mu'minai, wa la yazidu zalimina illa khasara, wato qur'ani baya dada ma azzalamai komai face dadin tadewa da hallaka. Min anan bata fa'idantar da shashi, ba za ka ce ba wa nunazzilu min al-qur'ani, muna saukarwa daga cikin al-qur'ani, a'a, min anan li bayanil jins, domin al-qur'ani gaba ɗayan shi magani ne, waraka ne game da cututtuka, cututtuka waɗanda suke a ma'anance, waɗanda mahallinsu su ne zuciya, kafirci da shirka da bid'a da keta da hasada da sauransu, to waɗannan cututtuka ne. Amma me yake magance su? Shine al-qur'ani. Duk wata cuta idan ka karanta al-qur'ani zaka samu maganinta. Zaka ji bayani na Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk bawan da ya wanke zuciyarsa ya tsarkake ta game da abin da Allah baya so. Kuma zaka samu bayani game da sakamakon duk wanda ya sake ya bar irin waɗannan cututtuka a cikin zuciyarsa, ga irin hukumar da Allah ya tanada masa. Kenan, don haka shi al-qur'ani magani ne. Magani ta fuska biyu, cuta wadda take ma'anawiya da cuta wadda take hissiya. Amma makasudin saukar da al-qur'ani shine domin ya magance cututtuka waɗanda suke cikin zuciya. An gane ko? Sannan kuma yana magani na cuta wadda take hissiya ta hanyar kenan neman albarka da karatun al-qur'ani, ta hanyar da shari'a ta tabbatar. Zaka iya neman albarka da karatun al-Qur'ani domin Allah ya warkar da kai game da wata rashin lafiya wadda take cikin gangan jiki. To shine yace wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina, Ubangiji ta'ala yace muna saukar da al-Qur'ani, wanda shi al-Qur'ani waraka ne kuma jin kai ne amma ga mu'minai, kamar yadda can Allah yace qul huwa lil ladina, wannan qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa, ce da su al-qur'ani ga waɗanda suka yi imani da shi, wato shiriya ne kuma waraka ne. Wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin bayyin, waɗanda ba sa imani da al-qur'ani, wato fi adanihim waqrun, Ubangiji ta'ala yace a cikin kunnuwansu akwai nauyin ji, in an karanta musu ma ba sa sauraron shi sauraro wanda yake na fahimta. Wa huwa alaihim ama, Ubangiji ta'ala yace qur'ani matsayin makauta ne a kansu. To shine a nan Ubangiji ta'ala yace ma huwa shifa'un, abinda waraka ne, wa rahmatun, kuma jin kai ne lil mu'minina, amma ga mu'minai. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, Ubangiji ta'ala yace qur'ani baya dada ma azzalamai komai face taɓewa da hallaka. Saboda shi mu'mini al-qur'ani yana sauka, to yana ƙara wanke masa zuciya game da duk wani datti wanda yake cikin ta. Amma shi kuma kafiri al-qur'ani yana ƙara sauka, shi ko yana dada masa rashin lafiya akan rashin lafiya da take tare da shi. Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. A duk lokacin da alqur'ani yana ƙara sauka, to yakan ƙara ma kafiri datti akan dattin da yake tattare da shi na kafirci. Me yasa? Kamar yanda ya karyata waccan aya da ta gabata, in wata sabuwa ta zo hannu zai ci gaba da karyata ta. Shi ko mu'mini in wata aya ta sauka ta wanke masa dattin da yake cikin zuciyarsa, idan wata ta sauka hannu zai yi imani da ita ta ƙara wanke masa duk wani datti wanda ya rage a cikin zuciya. Kenan shi mu'mini al-Qur'ani na sauka na dada masa imani. Shi ko kafiri al-Qur'ani yana ƙara sauka yana dada masa tabewa, domin ƙara karyatawa zai yi da shi, kuma sannan ya ci gaba da cikin hallaka da tabewa. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.